barkan ku da wani da kuma zuwa ga shirin sashen Hausa murya Amurka a wannan lasariya ta Laraba akan mitoci da dama da suka hada da mita 16.21 da 25. Shin ne jira ana jima'a tashin mata biyu a Afrika ta ke mai a mita 102.5 a zangon FM ko kuma gidajen rediyo nan da ke zaman kansu na amfani da Fara'a da Nomad da Sarauniya da Dalol da Niya a birnin Kwani a duniyar gizo kuma a biyuwarhasu.com ko sashen Hausa.com. To jama'a tare da fatan kuna nan kallaukan mai da muke nan birnin Washington DC ne ne Aliyu Mustafa Sokoto nake tare da Grace Alheri Abdu da shirin kamu ko shirye-shiryen mu na wannan lokaci kuma za mu fara kamar yadda muka saba da kanin labaran mu.
Haka yake majalisar dattijan Amurka ta ki amincewa da wani kuduri da zai bada damar sokewa da mai gurbin sabon tsarin inshorar kasa da ake kira Obamacare. Mataimakin ministan harkokin kasashen ketare na kasar Rasha ya ce mai yiwuwa ne Moscow ta rama matakin da Amurka ta dauka na kakaba mata waɗansu jerin sababbin takunkumi. Kana shugaban Amurka Donald Trump ya ce daga yanzu Amurka ba za ta yadda waɗanda suka canza jinsi su yi aikin soja ba.
To gaishe ki, to bayan labaran duniya za ku ji rahoto kan wani sabon farmaki da ƴan Boko Haram suka kai a kasar Kamaru yau da safe.
Yamaran Boko Haram sun shigo mana sun rikita mana gari yanayin da ba mu taba gani ba.
A Najeriya kuma shugabannin addini suna ta murna da jin amayodo da darasan addini a makarantu.
A yanzu Allah ya kawo mu lokaci na gwamnati wanda take sauraron koke-koken jama'a. Dan Kirista ne ije ya karanta Kiristanci, wanda yake dan Musulmi ne ije ya karanta Musulunci. Wannan duk ba na bane.
Sannan Jamhuriyar Nijar ta bayyana matsayin ta akan kokarin sulhun da ake yi son a yi tsakanin bangarori masu adawa da juna a ƙasar Libya.
Kasashe da yawa suna da sojoji ciki, kasashe da yawa suna da tsarin su na daban. Duk wanda ka gani yawancin cikin su akwai tsarin shi na a boye wanda yake so yayi ko ya mamaye arzikin Libya ko ya mamaye ƙasar Libya ma dan ya samu a cikin siyasar duniya.
To ko bayan duka wannan rahotanni da yake garbaci muna da shirin himma muna kuma da rayuwanku amma ga labaran duniya a fara da su.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran. Sau'i a bayan da 'yan jam'iyyar wato majalisar dattijai na jam'iyyar Republican suka kaɗa kuri'a fara muhawara kan yunkurin soke dokar fitaccen tsarin kula da lafiya na tsohon shugaban Amurka Barack Obama, majalisar ta kasa amincewa da wani kuduri da zai ba da damar cimma wannan gurin. Jiya Talata 'yan majalisar suka kaɗa kuri'a inda 43 suka goyi baya, 57 kuma suka ƙi amincewa da kudirin da shugaban masu rinjaye Mitch McConnell ya gabatar na kawo ƙarshen faɗaɗa tallafin kiwon lafiya da ake ba marasa galihu da zaftar tallafin da ake ba masu ƙaramin ƙarfi domin biyan kuɗin inshora na ƙashin kansu da kuma kawar da harajin da ake yi wa waɗanda ba su sayi inshorar kula da lafiyarsu ba. Matakin ya kuma haɗa da gyaran da ɗan jam'iyyar Republican mai wakiltar jihar Texas Ted Cruz ya yi da zai sa kamfanonin inshora su samar da damar kula da lafiya da bai kai wadda ke ƙarƙashin tsarin inshora na Obamacare ba. Kuri'a da aka kada jiya Talata da dare tana cikin jerin kuri'u da za a kada a cikin wannan makon a yunkurin jam'iyyar Republican na sokewa da kuma mai gurbin tsarin inshora da aka fi sani da Obamacare. Majalisar dattijai za ta fara muhawara ne bayan yunkurin Mark McConnell sau biyu a lokutan baya ba su cimma nasara ba. Ko a wannan lokacin ma kaɗan ya rage ya sake gamuwa da cikas bayan da dukkan 'yan jam'iyyar Democrat da kuma 'yan jam'iyyar Republican guda biyu suka ƙi amincewa abin da ya sa aka yi kunnen doki a zauren da kuri'u 50-50. Sai da mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence a matsayinsa na shugaban majalisar dattijai ya kaɗa kuri'ar raba gardama. Ɗan jam'iyyar Republican mai wakiltar jihar Arizona John McCain ya kada kuri'a da ta kawo ƙarshen ja-inja wanda ya dawo majalisa 'yan kwanaki kalilan bayan da aka gano yana da cutar sankarar kwakwalwa.
Mataimakin ministan harkokin ƙasashen ƙetaren Rasha kuma wato Sergey Yakov ya ce mai yiwuwa ne Moscow ta rama matakin da Amurka ta ɗauka na ƙaƙaba mata waɗansu jerin sababbin takunkumi a matsayin ladabtarwa sabili da shishigin da ita Rasha ta yi a zaben shugaban ƙasar Amurka da aka gudanar a shekarar da ta gabata. To barkina, 'yan jam'iyyar wakilan Amurka ɗin sun amince da ƙudurin jiya Talata wanda kuma ya faɗaɗa sa ido majalisa kan ikon shugaba Donald Trump ne ya janye takunkumin. bisa ga cewa kafar watsa labaran kasar Rasha Yakob yayi gargadi da cewa sababbin takunkumin za su gurgunta damar inganta dangantaka tsakanin Moscow da Washington. Ne kuma ce Rasha ta gargadi ta gwamnatin ta Trump a cikin lokutan baya cewa za ta fi mai da martani idan ƴan majalisar dokokin Amurka suka amince da kudirin nan. An dai amince da sabon dokar sa shugaban na Amurka ido ne bayan an shafe sama da wata guda ana tattaunawa ba tare da nuna bambanci na siyasa ba. Kudirin farko dai ya sami gagarumin jaya a cikin majalisar dattawa inda sanatoci 97 suka kada kudirin amincewa, biyu kuma suka ce ba su amince ba. Kudirin da majalisar wakilai ta amince da shi ya samu goyon bayan ƴan majalisar 419, uku kuma ba su amince ba. Sannan ya hada da kakabawa ita Iran da mako da ta arewa takunkumi da kuma takunkumin ladabtarwa da aka kakabawa ita Rasha din ba su dalilai daban-daban.
Wani limami dan kasar Australia George Pell, ɗaya daga cikin manyan jami'an fadar Vatican kuma babban mashawarcin Papa Roma Francis, ya bayyana karan farko a wata kotun kasar Australia inda ake tuhumar sa da laifin fyaɗe. Limamin ɗan shekaru 76 bai ce komai ba a lokacin da aka gabatar da karar a kotun da ke Melbourne yau Laraba, inda aka ba da ƙarfi kan tsarin shari'a. An tuhume shi da aikata laifukan fyaɗe da suka shafi mutane da dama a shekarun baya. Lauyan Pell Robert Richter ya shaida wa kotun cewa wanda yake karewa ba zai amsa laifukan da ake tuhumarsa da aikatawa ba, ko da yake ba a buƙatar yayi haka a zaman na yau. Pell, wanda yake matsayin jami'in wato kudin fadar Vatican tun shekara ta 2014, shine jami'in ɗarikar Katolika mafi girma da aka tuhuma da aikata laifin fyaɗe a jerin irin waɗannan abin fallasan da aka jima ana zargin limaman ɗarikar akai. Papa Roma Francis ya amince da ba Pell lokaci domin ya koma Australia ya kare kansa daga zargin, sai dai bai sauke Pell daga mukamin nasa ba. An jima ana zargin Pell da gaza ɗaukar mataki kan limamai da ake zargi da cin zarafin ƙananan yara ta fuskar fyaɗe a lokacin yana babban limamin Melbourne da kuma Sydney. Zai sake bayyana gaban kotun ranar 6 ga watan Oktoba.
To kuna shirin labaran nan daga Washington a sashen Hausa murya Amurka. Yanzu an tabbatar da mutuwar mutane 17 sakamakon rushewar wasu gine-gine na gidajen kwana a Mumbai a kasar India. Masakin ceto sun gano ƙarin gawawwakin ne a baraguzan gine-ginen lokacin da suke neman waɗanda suka tsallake rijiya daga baya. Hukumomi sun ce za su gudanar da bincike a kan wannan lamarin, bayan da rahotannin suka bulla cewa ana yawa ginin wato da ke ƙauyen Gatkopar Koskorima a lokacin da wannan al'amarin ya faru. Jiya Talata har yau akalla mutane 2 ne suka mutu lokacin da ɓangaren wani gini da ya shekara 100 ya rushe a birnin Kolkata da ke gabacin Indiya ɗin. Ana kuma fargaba cewa ya rutsa da mutane da dama. Rushewar gine-gine dai wato wata aba ce da ta zama kamar ruwan dare a can ƙasar ta Indiya, musamman da damina tsakanin watannin Yuni da Satumba. Yankun gida suna fakewa da rashin sa idon hukumomi wajen yin amfani da kayan aiki marasa inganci ko kuma su ƙara tsawon bene ba tare da izini ba.
Daga ƙarshe shugaban Amurka Donald Trump ya ce yanzu rundunar sojan ƙasar ba za ta bari waɗanda suka sauya jinsin su na asali su yi aikin soja a kowane mataki ba, abin da ya sauya tsarin da gwamnatin tsohon shugaban ƙasa Barack Obama ta sanar bara. A jerin bayanai da ya yi ta hanyar sadarwar Twitter, Trump ya ce bayan na nemi shawarwarin jami'an soja da kuma ƙwararru na a fannin aikin soja, zan daina amincewa da waɗanda suka canza jinsin su su yi aiki a rundunar sojojin ƙasar. Ya rubuta cewa tilas ne rundunar sojojinmu ta mai da hankali kan samun gagarumin nasara, ba za a ɗora mata na wayar tsadar jinyar da masu canza jinsi suke jawo wa rundunar ba. Na gode, in ji shi.
To mun kawo muku labaran duniya nan ne daga sashen Hausa murya Amurka a Washington DC. To madalla, to sai rahotanni kuma za mu fara ne daga kasar Kamaru, inda 'yan ta'adda suka yi wani gari na arewa mai nisa sammako da hare-hare.
A garin Sajame da ke karamar hukumar protocol a jihar Arewa mai nisa, gungumaran Boko Haram sun bude wuta a wani caji office din na lamomin kasar da ke garin na Sajame. Anda suka yi musayin wuta tsakanin su da maharan na Boko Haram. Maharan na Boko Haram din dai sun halaka na lamomin kasar Jamhuriyar Kamaru guda biyu har kiyoma. Labaran da yake zuwa mana da sanyin safiyar nan ya nuna cewar maharan na Boko Haram sun shigo cikin garin ne da misalin karfe 7:30 na yau din nan. A cikin wata mota da mababurin su guda biyu sun dauki tsawon wani lokaci suna taba ta kashi a tsakanin su da jandarmomin kasar ta Jamhuriyar Kamaru. Nan ne da dakarin tsaron suka ga abin yafi karfin su, sai suka ari ta kare. Na tambayi wani dan garin nasa jaman wanda ya nemi sake sunan sa domin matsalar tsaro.
Eh, maran Boko Haram sun shigo mana sun rikita mana gari yanayin da ba mu taba gani ba.
To da suka shigo nan ya suka yi sun bude wuta ne ta ko ina ko kuma ina ya abin ya wuce.
Eh, don shigowan sun nan sun je charge office ɗin sandan gendarmerie. To anan ne da suka shigo suna ta iho suka bude mana wuta, suna ta kalimar shahada, suna ta kiran dai suna Allah, suna ta holo. Anan har suka yi kisan da za su yi kashin nin illa nan, har suka fita suka na iyo har suka dosin da za su tafi.
To sun jima suna wannan abin ne ko kuma?
Eh, sun jima suna wannan abin, sun dauki dai kaman hawa daya da wani abu, suna daga cikin wayannan abubuwan ne.
To ba ka wayan sandan janawamin taimako bane?
Eh, ba turo musu taimako da wuri ba, don a misalin sun gama abin da za su yi sun tafi. Tukun daga baya ne aka turo musu mataimaka.
Maharan Boko Haram dai suna kwarewa ne kasar ta Jamhuriyar Kamaru ta kan yaukinta da kasar tarayyar Najeriya. Har lokacin da nake hada rahoton nan dai na nemi jin ta bakin gwamnatin jihar Arewa mai nisa mijin Yau Bakari, amma abin ya jira. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To a gaishe ka Awal, za mu je Niger an jima kaɗan, amma bari mu gama da rahoton Salisu Shehu Ashaka kan yadda shugabannin addini a Najeriya ke marhaban da labarin da suka ji na cewa ai an maido da koyar da darussan Islam da Kiristanci a makarantu.
Sauya matsayi kan cire darussan addinin Musulunci da Krista a manhajar makarantun Najeriya ya jawo na'am ko jin daɗi daga shugabannin addinin ƙasar. Tun farko dai ma'aikatar ilimin ta kirkiro da wani darasi ne na wayar da kan 'yan ƙasa da ya laƙu makaratun addinin, suka zama ƙananan darussa a cikin babban darasi. Dama an yi hakan ne da tunanin kowane ɗalibi zai tsinci wani sashe na ilimin addinin ɗan uwansa. Imam Inuwa Muhammad shine mataimakin daraktan tsare-tsare na ma'aikatar ilimin.
Ai kaga bangaren Christianity su suka fara kuka akan cewar an ma cire su, an yage su da sauransu. Ba haka bane, abubuwan nan yana nan, amma tunda abun ya riga ya zo haka shikenan gwamnati ta yadda sai a je kowanne a cire. A yanzu Allah ya kawo mu lokaci na gwamnati wanda take sauraron hoke-hoken jama'a. Dan Kirista ne ije karanta Kiristanci, wanda yake dan Musulmi ne ije karanta Musulunci, wannan duk ba na bane.
Gabanin wannan sauyin orafin da ya fito daga kungiyar Kiristoci ne ta Najeriya kan dake ganin ana so a soke ilimin addinin Kirista ne na CRK. Tunda a tsarin kananan darussan akwai koyon Larabci da Faransanci. Rabaran Musa Asaki shine sakataren kungiyar Kiristocin.
Kasan curriculum nan yadda aka yi shi, sai aka ji aka dama mana lissafi abin da za a koya ma yara kanana, aka maida shi ba abin da ya kamata mu Krista muna so bane, har ma da inda ana cewa Yesu bai mutu ya tashi ba. To in ka dauki zancen mutuwa da tashin Yesu, addinin Krista kuma babu. To musulmi kuma na sani in sun shiga nasu curriculum tunda an yi dama lissafi na Krista, na san an yi wancan yadda an maida shi ya zuwa ka koda yanda su kwari nasu addinin domin su suka san shi, don haka muna masu godiya.
Sheikh Abdullahi Balalo ya ce matakin yayi daidai.
Na tuna can baya lokacin da muke makaranta muna haɗe da musulmai da wayanda ba musulmai ba irin yankin da muka fito. Idan lokacin addini yayi, wayanda ba musulmai ba cikin ajin da muke za su fita su koma ɗaya aji. Su na ɗayan ajin musulmai su dawo ajin. Sai ya zama wannan aji musulmai mun haɗu a koyar da mu addinin Musulunci. Can wancan aji malamin addinin Krista ya koyar da su. Duk abinda za a shigo da shi in ya saba wa addinin mu ya saba wa karantarwar addinin mu ba za mu amince da shi ba amma duk wani abu da zai taimaka don a samu zaman lafiya a ba da dama mu karantar da addinin mu to wannan muna maraba da shi ya dawo da karantar da addini a makaranta yayi daidai
da alamun wannan mataki zai kwantar da kurar muhawara kan ilimin addini a makarantun gwamnatin Najeriya Salih Shehu Ashaka murya Amurka Abuja Najeriya
amfanin ilimi aiki da shi gaskiya ce fadake yau sa'adin zuwa ke kira da abu mai kasashi lafiya da juna zamanin rukun amana
a gaida sali mai saro mi kake so ka ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yayi da ya sauka Najeriya Allah ya maido shi lafiya yau a shirin manajar muna so mu ba ku damu ku bayyana muna ra'ayinku me kuke son ganin shugaba Buhari ya aikata da zaran ya dawo waɗannan matakai ne kuke gani suke da muhimmanci ya dauka da saukar shi ga dantsanin wasu
muna kira ga shugaba Muhammadu Buhari waɗannan mutanen a siyasance ya aje su
da ya dawo ya kafa koti ta wata uku ta alƙalai daban amma waɗannan alƙalan in su za su yi shara har abada ba zai taɓa samun yaƙacin hanci da rafa ba
idan shi Muhammadu Buhari ya ji baya iyawa yana da mutane da yawa wanda ya amince musu kuma mu ma ina jira mu amince musu kamar ɗan shi malaman Mandaura
to dandan wasu daga cikin rayuwar da zamu kawo muku a rahoton da zamu yi shimfiɗa da shi a shirin manadar kenan kafin ku muji me kuke so Buhari ya yi da ya dawo yanzu bari mu je jamhuriyar Niger inda ministan harkokin wajen wannan ƙasa Ibrahim Yakubu yake bayyana wakilin musulmin Muni Barma da musu game da rawar wasu ƙasashen waje wajen dagula al'amuran ƙasar Libya
in ka lura gaskiya ƙasashe da yawa suna da hannu ciki ƙasashe da yawa suna da sojoji ciki ƙasashe da yawa suna da tsarin su daban duk wanda ka gani yawanci cikin su akwai tsarin shi na a boye wanda yake so yayi ko ya mamaye arzikin Libya ko ya mamaye ƙasar Libya ma dan ya samu ƙarfi a cikin siyasar duniya mu ba mu da wani abu bayan kanmu ba mu da wani abu gaban kanmu abin da ya dame mu abin da gurin mu guda ne mu Niger shine lahiya ta zo Libya dan ta tabbata ƙasar mu Niger da duk makwabtan da ke da kai na wannan ƙasa ta Libya
akwai wani abin da za ku yi a kungiyance wato kungiyar ku ta ƙasashe makwabtan Libya danganin cewa ƙasashen duniya sun fahimci lalle kuna na har yanzu akan bakonku idan ana so a sasanta harkokin ƙasar Libya dole ne a bar ƴan Libya su tafi da
gabaɗaya ƙasashen Afirka suka ce wannan niyyar da ake ta wargaje gwamnatin Kadafi da ƙarhi da yaji ba da yardan mutane ba zai kawo mana matsalar ta huce wadda ƴan Libya suke ciki kuma wadda Afirka take ciki ai ba saurare mu ba suka je suka yi unhwani da bindigogi suka rushe wannan gwamnati aka rushe ƙasar Libya yana aka bar dubin dugogi suna yawo ƙasar Mali ƙasar Libya ƙasar Chad ƙasar Sudan duk inda ka sani wannan akwatin bindigogin ƙasar Libya ko ina yana ciki yana aka samu duk ƴan ta'addancin duniya suka ga mu suka maida Libya kasuwar ƴan ta'adda
tattaunawa wannan ya kake ganin za ta iya yin tasiri idan aka yi la'akari cewa abin ya zo ne a wani lokacin da kotun ƙasa da ƙasa wato da kira CCE ko ICC ta nuna buƙatar tafke ɗaya daga cikin ƴaƴan Muammar Gaddafi
gaskiya abin da yake wajibi abin da yake da umarni a ƙasar Libya shine taimaka a samu zaman lafiya ba wani aje a cauke wani aje a kamo wani ba a'a kamar mu Niger abin da yake gaban mu shine na farko a yaki da ƴan ta'addanci wannan bangare bangare da ba su da iyaka da suke da bindigogin da ba su da iyaka muka ce a yaki da su a ce ƙasar Libya tana da sojojin ƙasa na musamman wanda kowa yarda da su na biyu a aza gwamnatin da kowa yarda da shi kuma in aka ce gwamnatin da kowa yarda da shi shine ka a keɓe kowa ka a hudda kowa muna kira mu ce Libya nan fa akwai mutanen Kadafi akwai mutanen da suka kada Kadafi ita ce Libya ba a cewa wanda suka ci nasara aka kada Kadafi suka tsike da Libya in aka yi haka nan abin bai ba da nasara ai yanzu ga shekara biyar an gwada haka nan bai yi ba ko
madala wannan hira ce da Sulmu Muni Barma ya mana da ministan harkokin wajen Niger Ibrahim Yakuba nan fa safiya ce karfe 11:18 na safiya din ga shirin mu na gaba na
imma bata da rago.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Da masu sauraro ku a cikin sabon shirin himma bata da rago. Shirin da muke tattaunawa da Alhaji Salim Mun wanda ake wallaka biyar dan Agades. A shirin mu da gabata mun tsaya inda Alhaji Salim ke faɗa muna cewa abincin gida da na da saukin samu ciki ko har da hura. Yau anan zamu dora.
Eh,
na ce ko kuna samun gero ko dawa nan ne? Nce to ni ba
da da inda yake alaje za ka ma in mai yaji kake so a kayan mare yaji a kawo maka.
Daga gida kuma ana samu kowan lokaci.
Ko da wani lokaci kai order a kawo, ko da wani lokaci kai order ita mai hura sai ka je an hada komi.
To shi kadai na san zai yi wahala amma nan ina san dai maganin tuwo nan ma washin tan muna samun tuwo.
A washin ta akwai tun daga sunan Afirka da yawa ga sunan abinci iri iri. Nan ma muna da su akwai ɗan Nijar ma masu restaurant nan masu kyau restaurant din su wanda Nasaru ma suna zuwa su ci abinci.
Nasaru na zuwa ci abinci?
Barai ko wallahi wanda suka saba ci abincin nan na wurin nan suna zuwa da kyau Amurka suna siya. Eh akwai ta ko Allah ya kawo ka in ka tambaya wata ya ta ake ce mata Mari sunanta. Insha Allah ka zo za a maka zubi mai kyau sai ka ce eh lalle babanki ya ba ni labarin wanka abinci.
To.
Eh
me kake so ga ma saware gida wanda kila ni ban tambaye ka
ba abinda nake so a ga ma duka ƴan uwa da abukan arziki na tsere su kan ubangiji Allah kara mu san sunan mu gaba daya ya zamana yau in ka so dan uwanka da alheri yahi komi yahi ka so shi da mugunta duk abubuwan da muke fata mu roƙa mu kasashen mu Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali kuma ya ba mu damana mai albarka.
To amin summa amin ma.
Eh kuma Allah sa magabatan mu su yi adalci game da talakawan su abinda muke fata kuma Allah kara mu lafiya da wadata baki daya kara mu zaman lafiya duka kasashen mu ya ba mu kwanciyar hankali. Kaga ada da muke ji wani abubuwa amma yanzu da kaga yanzu hankali kwance mun fara jin damuwa kuma kullum muna addu'a.
To yayi kyau yanzu
saboda mu yanzu mun zama da baki ne a Afirka yanzu in muka zo sai an mu jagora.
Sai ka tuna min da wani abu kuma yanzu nan da kai maganar shugabanni ya kika shugabanci anan in ka duba yadda ake shugabanci a gida.
To Alhaji kaga ni garin gada nake ban ma san inda gwamna ba kuma kullum ina bi kofar shi ban ma san gwamna garin gaba ko mayo dan garin gaba ban san su ba.
Haba kuma ba ruwanka da su.
A to aikin su daban nau daban kuma ni ba ni da wani matsayi da zan je wurin su ka gani. In kin gansu ne su za su ba da matsayi na su gaida na talakan su ne babu wani daukakai babu komi ba wanda za ya tare ka ko ya dauko abu yana bugun ka ko ana bugun ka ko a zo a tattare hanya.
A ce gwamna zai wuce?
Gwamna za a yi wuce nan ko gwamna na wuce ba ka san koya da ba wani wanda zai tare ka ya bata ya hana ka ka ci abinci dan gwamna za a yi wuce nan.
Ya ka nan gonanka da gonan shi shine doka ka bi doka.
Eh?
Na ce gonanka ko kuma gonan shi shine ka bi doka kawai shi kenan.
Ka bi doka ba tunda in gaga gwamna iyaka ka tsaya ya wuce shi kenan amma ni har su ko ga wuce ma ni ban taɓa ganin wani kuma kullum ina bi kofar buran shi ban taɓa gani ba. Yalla na ganshi ko so bi ga TV.
Ko a TV ma sai so bi kila.
Eh to ka gani.
Ba ruwan.
Kuma da fatan kasashen mu Allah sa shugabannin mu su ma Allah ya sa su zankai koyan irin wannan wata rana sai gani in ana yau da gobe sai ga komai ya canza insha Allah.
To Allah ya sa su canza.
Kuma ina ma Baba Bahar addu'a Allah ya bashi lafiya ya maido shi cikin iyalin shi lafiya.
To amin summa amin ma.
Allah kara mai lahiya. Allah kara mai lahiya. Mun gode kuma abubuwan da muka gani muka ji kuma yanzu muna jin alheri sai mu kara bishi addu'a ga yanda zaman lahiya ya samu. Ai duk da kake ji mutane na tunanin kudi aikin banza da sa'a da babu zaman lahiya yau ka ji an ce bom ya tashi Kano yau Maiduguri ko hankalin shi a tashi amma yanzu ka gani alhamdulillah. Allah kara mu zaman lahiya da kwanciyar hankali ya ba kasashen mu kwanciyar hankali.
Amin summa amin. To mun gode
kuma. Ma gode Mallam Ibrahim.
To masu aure yanzu Amadu Bakon namu Alhaji Salim Mun wanda ake lakabi da Dan Agadez dan asalin jamhuriyar Niger mazauni Pennsylvania da Julie Gresham da ta zai sautin shirin ni Ladan Ibrahim ake cewa sai wani sati cikin ikon Allah a ji mu da wani sabon bako.
Riga da busa shi ta kare gayin jifulani riga babu busa shi riga babu busa shi dajin Allah lale nare na kiba Muhammadu in mishi ta kasawa
Narana kiba Muhammadu inni shi takasawa kai bari
kuma da lagada ladan kuna jin shirye-shiryen sashen su na murya Amurka a Washington DC kada ku manta da dare zamu ba ku dama ku ga mana ra'ayinku akan me kuke so shugaba Buhari yayi na farko da zarin ya dawo Najeriya ga wasu ra'ayoyi na email da muka samu akan wasu batutuwan daban
Sakonmu na farko a yau yace kai hari da kungiyar Boko Haram ta yi a kamfanin hakar man fetur da jami'an JTF abin takeici ne ganin yadda sojojin Najeriya ke ikirarin sun ci galabar yaki da Boko Haram da fatan Allah ya kawo mana ƙarshen kungiyar Boko Haram a Najeriya da ma fadin Afirka baki daya sako daga Fatima Garba na Kwalo a Jaura da kuma Layyazatu Umar Fuaiba Gashuwa sai wannan sakon yace ɗan uwana matasa babban abin bukata fa shine a samu adalin shugaba duk tarin shekarunsa ko kankanta shekarunsa kada mu ce lallai sai matashi ne zai gyara mana kasar mu ina fatan kun fahimce ni sakon Nasir Kainuwa Hadeja sai kuma wannan sakon yace muna yabawa ƴan majalisun dokokin Najeriya bisa amincewa da kudurin dokar kafa hukumar Nigerian Peace Corps hakika wannan amincewa da ƴan majalisun suka yi muna iya cewa faduwa ce ta zo daidai da zama musamman idan aka yi la'akari da dubban matasa da za su samu aiki a ƙarƙashin wannan sabuwar hukuma da fatan bangaren zartar zuwa ba zai yi wani jinkiri ba wajen rattaba dokar hannu domin hukumar ta so mu aiki sako daga Muhammad Salihu Ƙauren Namoda Zamfara sako na gaba kuwa yace assalamu alaikum biyoyi Hausa muna kira ga ƴan majalisun Najeriya da kada ku saka san zuciya game da kada ƙuri'ar da za ku yi na gyare-gyaren kundin tsarin mulki akan shugabancin da baiwa kananan hukumomi cin gashin kansu da sauransu domin kowa yayi da kyau zai ga da kyau sako daga Alhaji Mele Yusuf Ari jihar Yobe Sako na gaba kuwa ya zo ne daga hannun Isa Lawar Girgir dan masanin girgir jihar Yobe Najeriya yace salam biyo wai Hausa ku bani dama in jinjina wa gwamnatin jihar Borno kan fara gina ganuwar jami'ar Maiduguri domin hana ƴan kunar bakin wake kutsawa cikin jami'ar
to madalla dan zuba ne mai da kurin gare sa ba ku labarin matakaici
a bayan da ƴan jam'iyyar wato majalisar dattijai na jam'iyyar Republican suka kada kuri'a fara muhawara kan yunkurin soke dokar fitaccen tsarin kula da lafiya na inshorar shugaban kasa Barack Obama majalisar ta kasa amincewa da wani kuduri da zai bada damar cimma wannan gurin jiya talata ƴan majalisar suka kada kuri'a inda 43 suka goyi baya 57 kuma suka ki amincewa da kudurin da shugaban masu rinjaye Mitch McConnell ya gabatar na kawo ƙarshen faɗaɗa tallafin kiwon lafiya da ake ba marasa galihu da zaftare tallafin da ake ba masu ƙaramin ƙarfi domin biyan kuɗin inshora na ƙashin kansu da kuma kawar da harajin da ake yi wa waɗanda ba su sayi inshora kula da lafiyarsu ba. Mataimakin ministan harkokin ƙasashen ƙetare na ƙasar Rasha Sergey Rykov Ya ce mai yiwuwa ne Moscow ta rama matakin da Amurka ta ɗauka na ƙaƙaba mata waɗansu jerin sababbin takunkumi a matsayin ladattarwa sabili da shishigin da Rasha ta yi a zaben shugaban ƙasar da aka gudanar bara. ‘Yan jam’iyyar wakilan Amurka sun amince da ƙudurin jiya talata wanda kuma ya faɗaɗa sa idon majalisa kan shugaba wato ikon shugaba Donald Trump na janye takunkumin. Bisa ga cewar kafar watsa labaran ƙasar Rasha Rykov yayi gargadi da cewa sababbin takunkumin za su gurguntar da damar inganta dangantaka tsakanin Moscow da Washington ya kuma ce Rasha ta gargadi gwamnatin Trump a lokutan baya cewa za ta mai da martani idan ƴan majalisa suka dauki wannan matakin wani limami dan ƙasar Australia George Pell ɗaya daga cikin manyan jami'an fadar Vatican kuma babban mashawarcin Papa Roma Francis ya bayyana karan farko a gaban kotun ƙasa Australia inda ake tuhumar sa da laifin fyaɗe.
To a gaishe ki Grace. Jama'a abin da ya sauka kenan a wannan lokaci sai mun dawo muku can da dare da misalin ƙarfe 9:30 kenan lokacin da muke fata da muku da wasu sabon rahotanni. Kada kuma ku manta za mu tsamaye jin ra'ayinku akan me kuke so Buhari ya yi in Allah mai doshi Najeriya gida lafiya. Mana wanne ne matakin farko da kake son kaga ya dauka akan sha'anin mulkin sa. A madadin duka ma'anan sashen wasu murya Amurkan da muke danuwa zuwa ƙarfe 11:30 na safe musamman ita Grace da Julie da dukkan injiniyoyinmu Ali Mustafa Sakwato ne a Washington ga tawagar yau da gobe nan za ta shigo yanzu nan a jira su.